Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19-31-40-60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5 a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin FM a nan Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da Dalol, sai Niya da ke birnin Kwanni. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a tashar Alpha Radio a Kumasi. A duk lokacin da ake da bukata kuma ana iya sauraron mu shirye-shiryen mu a kodayaushe a yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba wayewar garin yau Alhamis 9 ga watan Janairun shekarar 2020. Aisha Mu'azu ce da Sir Filu Hashim Gumel daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirinmu na karfe 6 na safe a gogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya yi daidai da karfe 5 na safe a kasar Ghana, wato karfe 12 na safe a nan Washington DC. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu Iran ta saduda a jawabin da yawa kasa bayan da makamai masu linzami suka auna sansanin sojojin Amurka biyu a Iraki. Hukumomi a Iran suna gudanar da binciken dalilin da ya haddasa jirgin fasinja na Ukraine yin hatsari 'yan mintuna bayan da ya tashi. Haka kuma za a ji cewa gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan mataimakin shugaban Sudan ta Kudu na farko.
Tokanin labaran kenan. Bayan kun sha labaran duniya, za ku ji nazarin masana harkar tsaro game da janye dakarun Chadi daga arewa maso gabashin Najeriya. Ko me masanan suke shewa?
Ya kamata a ce fitan nasu bai zama ba gaba sai haka sun fice su wajen dubu da wani abu. Ita irin wannan abin da ake ce ma withdrawal ko kuma janyewa baya.
Sannan za ku ji yadda ake kai ruwa rana tsakanin fadar White House da Majalisar Wakilan Amurka akan rikicin Amurka da Iran. Sannan za ku ji cewa kimanin kaso 30 na yara cikin 100 ne a Niger ba sa makaranta. Amma fa duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a barkar asuba, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu Iran ta saduda a jawabin da ya yi wa kasa bayan da makamai masu linzami suka auna sansanonin sojin Amurka biyu a Iraki. Trump ya ce ba a samu asarar rayukan Amurka ko 'yan Iraki ba saboda matakin da aka dauka na kare sojojin da kuma tsarin gargadin gaggawa da ke aiki sosai. Ya kara da cewa barnar da aka samu ba wato ba mai yawa ba ce sosai. A jawabin na Trump ya nuna alamun Amurka ba za ta ɗauki matakin soji domin mayar da martani kan hare-haren ba, amma maimakon haka Amurka za ta ƙara ƙaƙabawa irin takunkumin tattalin arziki masu tsauri domin ci gaba da ruguza tattalin arzikinta. Biyo bayan hare-haren makamai masu linzami da Iran ta kai wa sojojin Amurka a Iraki da jawabin shugaban Amurka Donald Trump na jiya Laraba, masana sun ce sun yi imanin ƙasashen biyu ba za su tsananta lamarin ba bayan mutuwar babban kwamandan Iran Qasem Soleimani sanadiyar harin da Amurka ta kai ta sama a makon da ya gabata. A martanin kashe Soleimani da aka yi, rundunar dakarun juyin juhalin Iran ta ɗauki alhakin kai har-haren makamai masu linzami sama da dozin guda da suka auna sansanoni biyu a Iraki da sojojin Amurka suke zaune. Ana ɗaukar Soleimani a matsayin babban mai faɗa aji bayan shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei a Iran. A ɗaya ɓangare guda kuma, hukumomi a Iran suna gudanar da binciken dalilin da ya haddasa jirgin fasinja na Ukraine yin hatsari 'yan mintuna bayan da ya tashi daga filin jiragen saman birnin Tehran da safiyar jiya Laraba, ya kuma kashe dukkanin mutanen 176 da ke cikinsa. Jirgin ya tashi ne da nufin zuwa birnin Kyiv na Ukraine da fasinjoji 167 da kuma ma'aikatan jirgin tara. Ministan harkokin wajen Ukraine, Vadimir Fristeyko, ya ce cikin waɗanda suka mutun akwai 'yan ƙasar Iran 82 da 'yan ƙasar Canada 63, sai kuma wasu 'yan ƙasashen Ukraine da Sweden da Afghanistan da Jamus da kuma Birtaniya. An sassauta tuta a zauren majalisar Canada jiya Laraba. Prime Minister Justin Trudeau ya ce daukacin kasar ta tabu tana kuma bakin cikin rashi mai muni da aka taba gani a rana guda cikin shekaru. Ta hannun mai magana da yawunsa, babban sakatare jira na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres, ya jajanta wa iyalan waɗanda lamalin ya litsa da su da kuma kasashen da suka fito. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan mataimakin shugaban Sudan ta Kudu na farko Taban Denge. Tana mai zarginsa da aikata manyan laifukan keta haƙoƙin bil'adama da ƙoƙarin kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. A wata sanarwa da aka fitar jiya Laraba, ofishin da ke sa ido kan kadarorin ƙasashen duniya Amurka da ake kira OFAC a taƙaice, ya ce Deng ya yi ƙoƙarin haifar da rabuwar kawuna da haddasa shakku tsakanin 'yan jam'iyyar SPLM IO a ta ƙasar, jam'iyyar da ke adawa da shugaba Salva Kiir. Sanarwa ta ƙara da cewa matakan da ya ɗauka sun tsawaita rikicin da ake yi a Sudan ta Kudu, sun kuma gurgunta ƙoƙarin yin sulhu da samar da zaman lafiya bayan yaƙin basasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi. Haka kuma sanarwa ta ce rahotanni sun bayyana cewa Deng ya kitsa tare da bada umarnin kashe wani lauyan kare haƙoƙin bil'adama mai suna Samuel Dong-Luk da kuma Agri Aidri ɗan jam'iyyar SLPM IO a ƙoƙarin ƙarfafa matsayinsa a gwamnatin Kiir don kuma tsorata mambobin jam'iyyar ta SLPM IO. Tsohon shugaban kamfanin ƙera motocin Nissan Carlos Ghosn ya zargi masu gabatar da ƙara da musguna masa bayan da aka kama shi a Japan, ya kuma ce jami'an gwamnati da na kamfanin motocin sun haɗa kai domin kawar da shi daga mukaminsa. Wannan magana ta Mr. Ghosn ya yi ta ne jiya Laraba a wani taron manema labarai a birnin Beirut, wanda yake shi ne na farko tun kama shi da aka yi a watan Nuwambar shekarar 2018, kuma ita ce fitarsa bainar jama'a tun gudun hijirar da ya yi a watan da ya gabata daga Japan. Mr. Ghosn mai shekaru 65 ya ce ya tambayi kansa, zaka iya mutu wato zaka tsaya ka mutu a Japan ko zaka nemi hanyar ficewa? Ya ci gaba da cewa, ina jin tamkar ƙasar da na yi wa aiki shekaru 17 ta yi garkuwa da ni. Ghosn, wanda aka shirya zai bayyana gaban shari'a kan zargin almundahanar kuɗi a kamfanin Nissan, ya ce shawarar barin Japan zuwa ƙasarsa da ya taso Lebanon shawara ce mai nauyin gaske a rayuwarsa. Daga ƙarshe, hukumomin ƙasar Uganda sun saki wasu 'yan ƙasar Rwanda tara waɗanda aka kama lokacin tashin hankali na baya-bayan nan tsakanin makwabtan ƙasashen biyu. Rwanda ta bayyana wannan mataki a matsayin hanya mai kyau ta farfaɗo dangantakar ƙasashen biyu, amma ta ce akwai buƙatar ci gaba da aiki. Jiya Laraba, gaban 'yan jarida, jami'an Uganda suka fitar da wasu takardu da ke ɗauke da bayanan 'yan Rwandan da aka kama tsawon watanni. Sakin mutanen dai wani abin alheri ne da Uganda ta yi wa Rwanda bayan tashin hankalin da ya faru a shekarar ta gabata kan wani rikici akan iyakar ƙasashen biyu.
Sarfilu Hashin Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adalla. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Kimanin makonni biyu kenan da janyewar dakarun ƙasar Chad daga Najeriya, a daidai lokacin da hare-haren Boko Haram ke ƙara zafi, ko mai ƙwararru ke cewa? Ga rahoton wakilin sashen Hausa Hassan Mai na kaina.
Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu na mai cewar janye dakarun Chad a daidai wannan lokaci na iya haifar da gibi musamman a sha'anin tsaro a arewacin jihar Borno da mazirin tafkin Chadin.
Kasancewansu ya inganta tsaro a yankin, to janyewa da suke yanzu ya bar gibi. Akwai labaran da muke samu dumin-duminsu da ke nuna cewa mazauna ƙauyukan inda aka janye wayannan sojoji sun fara kusan ƙaura daga wayannan ƙauyuka. To kaga lalle ya nuna cewa gibin da muke faɗi ya fara fitowa a bayyane, kuma su waɗannan 'yan ƙungiyoyin da ake yaƙi da su za su yi amfani da wannan gibin su kai mu ƙauyukan nan hare-hare.
Major General Junaidu Bindawa, tsohon babban komanda ne na rundunar yaƙi da Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya.
Abin yana da ban mamaki suka fita haka, abin da Bature ke ce ma abruptly, ba wani notice. In ma akwai kila manya daga can sama an sani to ya kamata a ce fitan nasu bai zama ba gaba ɗaya haka sun fice su wajen dubu da wani abu. Ita irin wannan abin da ake ce ma withdrawal ko kuma janyewa baya ai akan yi shi in mataki-mataki. Na yi zaton kila da za a ce to waɗanda abin da ake ce ma non essentials in sun dan fara fita, sannan waɗanda ke tsakiya su fita, sannan finally waɗanda ke can ne bi gaba-gaba irin in suna wajen irin su Mungunu, Kirnuwa, Marce da sauransu da kuma can lecture basin din, sannan su kuma su fita. That is the understanding ko kuma da yarjejeniya tsakanin gwamnatinmu ta Najeriya da gwamnatin Chad. Amma yanda suka fice din gaskiya babu notice ba abin da kuma halin da ake ciki yanzu ya kamata da an ce an dan cinkirta fitan nasu.
Dr. Kabiru Adamu ya ce lalle fa akwai buƙatar ɗaukar matakai irin na gaugawa daga rundunar sojojin Najeriya.
Wa'annan ƴan kungiyar Jama'atul Arifin na Jama'atul Waljihar da ita da na Islamic State in West Africa Province za su yi amfani da damar janyewan wa'annan sojoji na Chadi suka yi hare-hare a wannan wuraren idan rundunar sojojin Najeriya ba ta dau mataki ba a cikin dan karamin lokaci.
To kokarin dai da muka yi don jin ta bakin sojojin Najeriya bai nasara ba. Amma fadar gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa wannan janyewa da dakarun Chadin suka yi ba wani barazanar tsaro da hakan ka iya jazawa duba da matakan da hedikwatar tsaron kasar ke shirin dauka nan ba da jimawa ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Allah ya kyauta a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Yayin da ake sa ran cewa a yau Alhamis ne majalisar wakilan Amurka za ta kada kuri'a wanda sakamakonsa zai sa majalisar tabbatar da yadda Amurka za ta fuskanci tsokanar yakin da shugaba Donald Trump ya janyo wa kasar ba tare da sahalewar majalisar ba. Aminu Yakubu Lami, mazazzaci kan al'amuran yau da kullum, ya mana tsokaci game da dangantakar fadar White House da majalisar wakilan kan wannan batu a hirarsa da Baba Yakubu Makeri.
A matsayinka na mai sharhi akan harkokin yau da kullum, me kake hasashe tsakanin fadar White House da ainihin majalisar dokokin Amurka?
Ka san har yi wato a ra'ayina ne din wato na ban dai sani ba, Allah ka dai san zuciya wato shugaban Trump abin da ya sa wannan harin. Amma daga jin yayi wannan na san cewa dalilai biyu da ya sa ya kai wannan harin ya kashe shugaban sojojin Iran. Na farko shi da ya kau da hankalin mutane bisa kan sha'anin tumbukan su dake wanda yanzu abin ya kai ga majalisar dattawa. Na biyu kuma ya zamana cewa ya samu abin da zai fada da wato wanda aka zata shine zai zama kanta abokin takararsa na yan Democrat, wato mataimakin shugaban kasa da Obama da ya wuce, Joe Biden, in aka zo zabe karshen shekarar nan zuwa cikin shekara mai zuwa. To a gani na wayannan abubuwa biyu ya saka Trump ya shiga ya kashe wannan mutum ba don wani abu kawai ba. To sha'anin dai wato al'amuran har yanzu ka san ba sa jituwa musamman wato da
kakakin
majalisar. To kodayake kuma yana da abokai da yake susa majalisar da tawa su suke da rinjaye 'yan Republican, akwai masu goya masa baya. To har yanzu dai haka muna nan dai muna gani ba mu san yanzu yadda abubuwa za su ci gaba da faruwa ba, amma ga alamu cewa watakila daga gobe watakila su majalisar tarayya din za su yanke shawara kan yanke iyakan sojoji wato da kuma makamai da shi Donald Trump zai iya amfani da su a kasashe, musamman a kasashen waje ko a wasu kasashe da ba hakan nan, tunda dama sai sun ba shi umarni ya yi. To kuma in ya zama cewa yanzu da ya ci ya riga da ya fara, dole ne ya je wato ya nemi umarni a gare su ko kuma akalla ya shaida musu cewa ga abin da ya yi. To su kuma za su iya wato yanke shawara akan cewa su bar shi ya ci gaba ko kuma su yanke iya wato ka'idan da irin amfani da makaman da zai amfani da su a kasar waje ko ma in har zai yi.
Sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun.
Aminu Yakubu Lame kenan manazarci kan al'amuran yau da kullun akan rikici tsakanin Amurka da Iran. Yanzu kuma bari mu koma Niger, inda bankin raya kasashen musulmi ya shirya wani taro don nazarin matsalolin da ke hana miliyoyin yara musulmi samun ilimi, musamman ma a wasu kasashen musulmi da kuma inda musulmi ke da yawan al'umma. Taron ya tattara masu ruwa da tsaki a fannin cigaban ilimi da kungiyoyin bayar da tallafi na kasashe daban-daban. kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi ya aiko mana daga birnin Yamai.
Wannan taron da ya biyo bayan wani bincike da bankin na ra'ayi kasashen musulmi ya yi, wanda ya nuna cewa yaran miliyan 28 ne ba sa zuwa makaranta a kasashen musulmi 57. Wannan al'amarin ya fi kamari ne a kasashe irin su Nijar da Najeriya da Mali da Pakistan da dai sauransu. An kuma shirya wannan taron ne a ƙarshen wani tsari na musamman na bankin na ra'ayi kasashen musulmi da ke yakar talauci. To ko me ke dalilin zaɓar jamhuriyar Nijar domin gudanar da wannan taron? Dr. Muhammadu Jamilu Sha'u shine jami'in da ke kula da yaɗa labarai a bankin na ra'ayi kasashen musulmi.
Nijar kuma tana daga cikin waɗanda suka fi yawan waɗannan alƙaluma, don a yanzu haka binciken da bankin abin nan hukumar UNICEF ta yi shine sun gano akwai yara kimanin miliyan 2.6 waɗanda ba sa makaranta. To bankin ra'ayi kasashen musulmi na da wani asusu da ake kira asusun yaƙi da talauci. To wannan asusu shine gayyato duka abokan hulɗa shi aka taho aka amince cewa a zo Nijar a yi wannan taro domin ganin yadda za a tallafa wa jamhuriyar Nijar ta tabbatar waɗannan yara da ba sa makaranta sun dawo, domin akwai ɓangarori da dama na jamhuriyar Nijar kamar misali yankin Difa wanda kusan a cikin yara biyar guda hudu ba sa zuwa makaranta.
A nasa ɓangare, Dr. Ahmadu Jallo, ɗaya daga cikin abokannan hulɗa na bankin na ra'ayi kasashen musulmi, a cikin jawabinsa ya bayyana cewa duk da cewa an samu wani cigaba a fannin na saka yara a cikin makarantu a kasashen na musulmi, amma har yanzu akwai sauran kalubale wajen cimma burin da aka sawa gaba. Ya ce samun ilimi ya zama wajibi kuma haƙƙi ne a cikin addinin musulunci. Duk da cewa an samu ci gaba a kasashen na musulmi wajen saka yara a cikin makarantu, amma har yanzu akwai kalubale da dama kamar ƙaramcin tallafi da ake fama da shi da kuma yawan kuskurima da ake yi wajen bayar da ilimi ba tare da an kammala tsarin da aka bullo da shi ba. Da kuwa jamhuriyar Nijar za ta tunkari wannan matsalar, wacce bincike ya nuna cewa kashi 30 a cikin 100 na yaranta ne ba sa zuwa makaranta? Dr. Dauda Mamadu Marte shine ministan ilimi a Nijar.
Akwai makarantuna da muka bude don mu koya musu karatu. Waɗansu da ake koya ma karatun har sun samu karatun nasu yayi, sun shiga lokal na gargaji na dandandan ma har sun yi abin da zai sa sun zama aikata ma. Alhali da farin ba su shiga lokal ba, a yanzu muna da matakin da muke ɗauka a ko ina gunda yake yiwuwa. Mu dauki mataki gunda yaran nan wanda ba su samu shiga lokal a shekara 6-7 ba, mu dauke su a shekara 9. Daga sun shiga shekara 9 na an mun koya musu karatun da muka koya musu, direkta ma sai mu kai su aji na hudu sai ya doke nan. A bisa haka mun samu ci gaba da yawa.
Akalla dai dala miliyan 650 ne ake bukata a duk shekara domin cokan wannan matsala ta ilimin yara a kasashen 57 na musulmi. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
A gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoto. Masu sauraro, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 12:19. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka tauka mai ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da ganin wannan shekara ta 2020 da fatar an shekara lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku, yau shirin domin iyali ya yada zango a kasashen Ghana da jamhuriyar Nijar domin jin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar gani gwamnati ta ba da ƙarfi bana. Ga abin da 'yan ƙasar Ghana da Ridwan Muktar Abbas ya yi hira da su suke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa.
Sunana Dr. Maryam. Area da nake son gwamnati ya maida hankali shine health sector. Don a takaice, muka duba the whole emergency system mu. Bamu da enough ambulance. Yana iya zama na wani casualty ya happen on the roadside, amma loro ka ambulance da transfer mutane a kawo su da shi hospital babu. Kuma sannan na biyu kuma bamu da enough beds daga hospital, kai ka zo wasu patients ka gansu suna kwance kasa ba wurin kwana. Isan dai gwamnati yayi ya focus kan health sector, aka bamu enough beds, enough ambulances, dukan ga ya help improve primary health care, cause funding primary health care shine mu make sure kaman kowa na ya yi access to healthcare ko kana da kudi baka da kudi ya kamata a ce kana ka samu primary healthcare da ya kamata ka samu wannan nan duka ya contribute to national development in Ghana in government ya yi ya focus kan wanga abu isani a rayina main focus da ya kamata government ya yi zuwa wanga shekara ne zamu shiga shine ya focus kan health sector
sunana Autan Hadiman Sharu anan Fadama abinda gwamnati ya kamata ta yi kowace gwamnati ma ba na gane ba duk a kasashen Afirka shine a koma gona a zamanantar da gona a yi shi irin na zamani wanda matasa za su samu jin dadin yin aiki a ciki kamar dai misalin da na bayar a gonar Obasanjo wanda yayi a Afirka gashi nan akwai filin kwallo akwai komai kuma ana ma aiki haka ma nan Nkrumah shi ya fara gonan gwamnati wanda ta gwamnati ne ike zaki yi shi 100% kar a sa kowa kowa na da nashi abinda za a samu zai kawo tattalin arziki wanda za a sayar wa makwabta har ma kasashen waje ina gani ya bunkasa tattalin arzikin kasa ba ma nan Ghana kadai ba har kasashen Afirka gaba daya
ni ne Abdulaziz sarauta ne mun ga sarauta iri iri amma yanzu abinda dai yake damun mu mutanen gari shine rashin aiki sai kuma na tunawa mun zauna da Nkrumah ya kawo gona yayi brigade gona state farm da yayi da brigade da yayi ya bari samun aiki yayi sauki don me yasa Ghana waje ne brigade haka state farm waje ne kuma bayan haka state farm tana iya biyan kanta da kanta kudi da ni shekara ke
ni ne Autan Hadiman Sharu anan Fadama bayan zancen damuwa na sha'anin ilimi she kuma ka zo na tsaro wanda yake shine ma yafi ni damuna akan abubuwa saboda in ba tsaro ba ilimi in ba tsaro ba ba tattalin arziki ba komai abin da yasa wannan zancen tsaron yafi damuna ni a ra'ayina abubuwan da aka yi a kasar nan da aka samu da tsaro in babu tsaron nan fa waɗanda za su kawo dukiyar su zuwa sa a cikin dukiyar mu a tafiyar da ayyuka da gwamnati ke so a yi kamar yara da aka sace kwanan nan yara uku aka dauke a takuradi abu kamar wasa ba mu taba samun wannan ba a sace mutum a ce ana neman fansa a ce bara ga zaben da aka yi na cike gurbi na majalisa na West Wagon muna kallo kiri-kiri gashi abin da ya faru ba zaman lafiya ana sace-sace ina ya ana karkace jama'a shi yasa gwamnati ta duba akan wannan sosai ta duba da idon basira sosai kowace gwamnati ce kowa a duniya in dai ba zaman lafiya a kasarta ai ba gwamnati na wai shawarar kenan zuwa gwamnati
a jamhuriyar Niger kuma wakilin musulmin Muni Barma ya nemi jin abin da ake neman gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwar iyali.
Sunan Abubakar Salif, abin da nake bukata gwamnati ta yi cikin shekara ta 2020 abu biyu ne suka kai uku. Na farko ina bukata ta tsaye akan tsaro na kasa ta kare talakawa kasar ta. Na biyu ta tsaye akan lafiya kiwon lafiya na uku ta shi akan makarantun ne education yi bangaren lakwal hanga ilimi ke bangaren da ilimi
menene dalilin da yasa ka zabi waɗannan abubuwa da kake gani ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kansu
vraiment su ni su yi damuwa ta magana ɗan Niger duk yi an kai waɗanga ko bi zuwa tori dai suka yi damuwa ta cikin raina na bukata ai occupant su yi an kai occupant su ko bi zuwa tori dai dan bangaren tsaro in kasa ya lahiya lumi kasuwanci zai bunƙasa kiwon lafiya zai bunƙasa manufar da makaranta zai bunƙasa sannan ɓangaren asibiti likita kiwon lafiya za a san cututtuka duk a cikin ƙasa wanda suka haɗa ba 'yan ƙasa ya an kula ta wannan ɓangare ina za a shigowa da su ina za a shigowa da su haya za a shigowa ai maganinsu sannan ɓangaren ilimi an ka mai hankali gare shi aka ba musu malama horo mai muhimmanci asu ba yara ya makanta horo mai muhimmanci haka ta wannan fanni ta ta ba ta ci gaba a ta ko ina ba mu shakka komi kai zai da gwamnati kana ga ba uku ne zai yana kula da suwa ta mai hankali gare su in sun samu mu yan Niger ko mu zartu mu a sauke ya fada mata ta kenan
sunana Hawwa Mahmudu to ka san an ce di yanda ka so wani kai san kanka ni zance na guda ɗaya ne wanda zai dawo wajen mata na yi so wato shugabannin kasashe ba sama ma na kasar mu Niger Alhaji Muhammadu Isuhu ya tuna da mata sosai duk da yake yana tuna da mata amma a mai da kaimi hurin mata saboda ai yaki da talauci mace idan aka bata abin da za ta samu wanda za ta sarrafa ta samu ta yi ayyuka daban-daban wanda za ta samu kudin nan za su dawo gida za ta ci da danta za ta ci da iyayenta za ta ci da makwabta ma in tana da za ta iya tuka ta ba makwabta kuma in tana da za ta taimaka ma mijinta kenan mace in bata da aikin banza ne ka a ba ku maza a ba mu mu mata kuma a ba mu cikin hannunmu ka a ba wani a ce abin ya kewaya sai an yi kaza a sak Muhammadu Isuhu ya ba mu kayan mu cikin hannunmu mu samu mun yaki da talauci domin kasar mu ta ci gaba duk wanda ya kama mace wallahi ka kama Allah ka kama mace kana da komai mun yi yawa kuma mun yi alkawari muna da alkawari sosai muna da tsoron Allah sosai lalle kuna da shetun da dai kun arme mu kuma kuna da hakoki an san da wannan amma mun yi ku alkawari idan ka dauke misali mace idan namiji ya arme ta in dai ciwo ya same shi ba za ta yi gudun shi haɗa bada amma ita idan ciwo ya same ta zai yi saboda mu mata in muna da abin hannun mu kaga ilimi idan mace ta yi shi ilimi in dai mace tana da ilimi na kowa ne zata ilimin zai zo ga ƴaƴanta zai zo har ga ƙasa baki daya in mace tana da ilimi zaka ga cewa zata aje hankali ka dauki ma misali ko wajen tuki mota ma mu in muna tuki cikin natsuwa muke yi da hankali kullun zamu yi abu cikin abin da ya shafi wato kwanciyar hankali muna dibin gaba muke dibi amma namiji ko mu ka gani zaki shi karab shi yana ganin namiji ne shi ko yanzu haka bane mu ma mun kai wuyan mu ya kai kenan yanzu abinda muke so ga shugabannin namu na Afrika da musamman Muhammadu Isuhu ya tashi ya zage damce ya sa arzikin nan cikin mata ya ga abin mamaki
to shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suke tsonewa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2020 nan kuma zamu dasa aya a yau sai kuma mako mai zuwa mu fara shekara a jihar Plateau inda aka ci zarafin waɗansu ƙananan yara da ake zargi da maita. Kafin na a madadin wakilanmu Sulaiman Muni Barma da Ridwan Abbas da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Tubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya kuma sa wannan shekara ta 2020 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya.
A gaida Al-Gais Alheri Abdu da shirin domin iyali. Masu sauraro yanzu kafin mu yi sallama da ku gasar fili ya dawo da labarai amma a takaice.
To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu Iran ta saduda a jawabin da ya yi wa ƙasa bayan da makamai masu linzami suka auna sansanonin sojin Amurka biyu a Iraki. Trump ya ce ba a samu asarar rayukan Amurka ko 'yan Iraki ba saboda matakin da aka ɗauka na kare sojojin da kuma tsarin gargaɗin gaggawa da ke aiki sosai. Ya ƙara da cewa ɓarnar da aka samu ba wata ɓarna mai yawa ba ce. A bangare guda kuma hukumomi a Iran suna gudanar da binciken dalilin da ya haddasa jirgin fasinja na Ukraine yin hatsari mintuna bayan da ya tashi daga filin jiragen sama na birnin Tehran da safiyar jiya Laraba ya kuma kashe dukkan mutanen da ke cikin jirgin 176. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan mataimakin shugaban Sudan ta Kudu na farko Taban Denge tana mai zarginsa da aikata manyan laifukan keta haƙoƙin bil'adama da ƙoƙarin kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita.
Bitaƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a safiyar yau sai kuma nan da sa'o'i biyu mu sake dawowa da shirin hantsi. A halin yanzu muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Suleiman Nashiri Saminaka da madakin Saminaka Alhaji Garba Sule bisa rasuwar Alhaji Abdullahi Mato Suleiman Saminaka. Allah ya gafarta masa ya kuma kyautata ta mu ƙarshen. Amin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto labarai da Tubahiro Dodone da ya bada umarni da injiniyan mu Daryl Smith ni Aisha Mu'azu ne ke cewa kasance lafiya.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.